أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 13 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu a wannan majalisi na gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma ga ƴan uwa da iyaye mata a wannan masallaci na gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi. A darasinmu na baya a cikin suratul ahzabi za mu tashi kan darasi na 5, kuma muna bayani akan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan abin da ya shafi yaki da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da sahabbansa da kuma sauran munafukai da sauran kafirai, wanda darasinmu na baya da muka yi mun tsaya akan aya ta 17 a cikin wannan sura. Qul man zalladhi ya'simukum minallah إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Wannan shine inda muka tsaya a darasin mu na baya, wanda insha Allah ta'ala yau zamu tashi kan aya ta 18. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
الله سبحانه وتعالى يكتوى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الله سبحانه وتعالى ينا مغنى تسورا نمنا فكيدا مكجيسو آدرا سمنا بايا da irin maganganun da suke fadi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan cewa alƙawarin da Allah yayi ta hanyar ta harcen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da addinin musulunci za su ci nasara da galaba akan dukkan sauran addinai baki daya, suna cewa alƙawari ne na rudu wanda ba zai tabbata ba, kuma ƙarya ne da yaudara kawai Allah da manzon sa suke ma mutane. Saboda haka a cikin su aka samu waɗanda suke sace gwiwan wasu waɗanda za su fita yaki, suna kokarin su hana su fita yaki. To shine Allah ta'ala yake cewa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum, hakika Allah ya san masu hana ruwa gudu daga cikin ku, waɗanda suke kokarin su sace gwiwar masu kokarin fita yaki, masu hana ruwa gudu a wajen aikin alkhairi, Allah ya san su. Wal qa'ilina li ikhwanihim, da masu ce ma ƴan uwansu halumma ilaina, suna ce da su ku zo wajenmu ku taho gare mu kar ku fita yaki, domin in kun fita yaki za a iya zuwa a banza a kashe ku. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, Allah yace kuma ba sa zuwa yaki sai kadan. Allah yace ya san su waɗanda suke da wannan sifa ta munafunci, waɗanda suke kokarin wato sace gwiwar waɗanda za su fita yaki, masu hana ruwa gudu kenan, waɗanda ba sa so su ga ana ayyuka na alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ce to ya san su, ya san abin da suke aikatawa, kuma ya san su ciki da waje. Masu ce ma ƴan uwansu halumma ilaina, ku taho gare mu, ku zo ku zauna, mu zauna tare da ku a cikin gida, kar ku fita yaki, domin in kun fita yaki ana iya kashe ku, idan an kashe ku kuma ƙarshe za ku tashi ku gun tafi kun bar iyalai, sannan kuma ba ku samu abin da kuke nema ba. Saboda kar ku fita yaki, su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake fadi a suratu Ali Imran yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim. Allah yana cewa ya ku wadanda kai imani kar ku zama kamar wadanda suka kafirce mu Allah kuma suke ce ma ƴan uwansu idan za su tafi yaki fi sabilillah sai su ce da su ai law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ai gashi nan da wane mun ce musu kar su fita, gashi sun fita, da sun zauna tare da mu ba su tafi yaki ba, da yanzu ba a kashe su ba, da ba su mutu ba. Allah kuma ya tabbatar da cewa koda kuna zauna a gidaddajinku wadda Allah ya rubuta masa mutuwa, mutuwa za ta bi shi ta dauke shi, ba lalle sai kun fita yaki ba. Daga suna kokarin sace guyuwar waɗanda za su je ayyuka na alkhairi, su ba za su je ba, shi yasa Allah ya ce wala ya'tunal ba'sa illa qalila, ba sa fita yaki sai dan kadan. Su inda yaki ne za a je dan daga kalmar Allah to banda su a ciki, a cikin su akwai wanda in za a fita yaki to suna zuba ido ne. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum, haka ne ku, wa in kana lilkafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min almu'minin, ba wannan ayar ba, wa inna minkum laman la yubdi anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'hum shahida. Allah ta'ala ya ce akwai daga cikin ku wanda yake baya baya ba sa son tafiya yaki, idan aka je aka yi yaki aka samu ganima aka samu nasara, fa inna minkum laman la yubdi anna fa in asabatkum musibatun, idan musiba ta samu aka je aka karkashe musulmai qala qad an'ama Allahu alayya, sai ya ce tab ni kan Allah ya ce muke ni, id lam akum mahum shahida, saboda ban je yakin nan tare da su ba, da yanzu ni ma an kashe ni, Allah ya ce muke ni. Allah ya ce wala in asabakum fadlun min Allah, idan kuma ku samu falala daga Allah aka samu ganima yaki yayi kyau musulunci ya daukaka musulmai suka samu abinda ake nema, sai dinga cewa la yaqulannaka allam takun bainakum wa bainahu mawadda, sai dinga cewa kamar ba wata kauna tsakaninmu da ku, da ba tare muke ba, ni ba dan uwanku bane, ba garin mu daya ba, ba unguwar mu daya ba, ya laitani kuntu ma'ahum, sai ce kai tuna ina ma da na bi su yakin nan, ina ma da tare muka je yakin nan da su fa afuza fawzan azima, da na samu babban rabo shine ganima, shi a wajensa yaki ya sama rabo, an samu rabo a yaki shine a samu ganima, idan ko aka samu matsala to shikenan ba a samu ganima ba, aka karkashe mutane to sai ce nan kuma an samu matsala. Bayan kuma kowanne a cikin su Allah ya faɗa mana mai kyau ne, kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, dukan su masu kyau ne, ko dai a kashe ku a wajen yakin ko kuma ku samu ganima, in an kashe ku kun samu shahada, idan kuma kun samu ganima ya nuna kun ci nasara akan kafirai kenan, saboda haka babu faduwa a ciki. To Allah madaukakin sarki yana nuna mana akwai waɗanda su duk inda suka ga ana aikin alkhairi to sai sun yi kokarin su tacile kafin masu aikin alkhairi, to shine Allah sai yake cewa qad ya'lamu Allahul mu'awwiqin minkum, waɗannan masu kokarin hana ruwa gudu a cikin ku, waɗanda ba sa so su ga ana aiki na alkhairi, Allah ya ce to Allah yana sane da su, Allah ya san su. Wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina, masu ce ma ƴan uwansu ku zo ku zauna tare da mu, kar ku fita yakin nan, idan kun fita yakin nan za a iya kashe ku. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, ba sa zuwa yaki sai kadan, in ma za su je yaki din to dan kadan ne, in ma za su je sai dan kadan, sai sun tsaya sun yi lissafi tukunna sun gani waɗannan kafiran masu saukin hali ne ko masu taurin hali, sannan akwai kuɗi a wajen da za a samu ganima mai yawa ko kuma babu, saboda su a wajen su yaki yayi kyau shine a samu ganima, ba don Allah suke fita yaki ba. To har a cikin mutane a yanzu akwai waɗanda suna da irin wannan siffa ta munafunci, karki yadda ko da wasa ki siffanta da irin wannan mummunar siffar, ya zama ana aikin alkhairi ke ba za ki iya yi ba, kina kuma kokarin tatile kafar masu yi, duk abinda za ki yi na aikin alkhairi, duk abinda ake na aikin alkhairi ko da ke kina iya yi to ki karfafi masu yi, ballantana abinda ke kin san cewa ba za ki iya yi ba to sai ki ja baya ki bar masu yi su kama aikin alkhairin su. Wata yanzu za ta ga ana aikin alheri, ita nata kawai shine surutu, iya aikin ta kenan surutu. Da yawan mita an yi kaza an yi kaza an yi kaza, inda za a dauko ta daura ta akan wannan aikin a ce je ki aikin, sai ta dagula aikin gaba daya, saboda haka ita ba za ta iya ba. Sune sifofin munafukai da Allah ya fadi, alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Sune wadanda idan an ce a bada taimako wanda yake da naira 50, iya abinda take da shi kenan ta bada 50, in ta bayar zai ce dubauta talasa abinda za ta ba Allah sai naira 50. Allah ya fi karfin haka. Idan wata ta ciro 100,000 ta bayar, sai ta ce duk mun san su suna yi ne dan ayaba, saboda haka ita bata bada kadan din ba, sannan kuma bata bada da yawan ba, ita aikin ta shine surutu, aikin ta kenan. Inda za a ce an bude asusun marayu a nisa'u sunna, sai a ce ai wacce ta bada 100,000 rabu da ita, ta bayar ne dan a ce ta bayar, to ke ki bayar dan a ce kin bayar din mana, ce ta bayar ne dan a ce ta bayar. Eh, tace ni wacce duk abin da za ta yi ba za ta taba burge ni ba, to sai aka yi yaya dan bata burge ki ba, ake ba Allah bane yayi, to dan bata burge ki ba ba wani abu bane. To abinda ake so ga mutum musulmi shine ki yi kokari ki zama cikin masu aikin alkhairi, in ma ba za ki iya ba to ki yi kokari ki zama cikin masu kaunar aikin alkhairi, domin in an je lahira mutum yana iya cin albarkacin kyakkyawan niyyarsa, Allah ya masa rahama. Kina iya cin albarkacin gina da kyakkyawan niyya akan aikin alheri, kina ji ma ranki cewa abinda wacce take da kudin da Allah ya bata abu ne mai kyau, ni ma inda ina da shi zan yi, to sai Allah ya baki ladan niyyarki. Amma wata tana yi kina kushewa, kenan fa ke ma Allah ya baki dama ke ba za ki ba, haka ne ko baka ba, saboda kina ganin cewa duk wacce za ta yi tana yi ne don ayaba. To ka'ida na aikin alheri kuma baka yin aikin alkhairi don ayaba, sannan baka barin aikin alkhairi wai din kana tsoron kar a ce ba don Allah kai ba, yin hakan shirka ne, riya ne shi kuma karan kanshi. Saboda haka aikin alheri in an tashi yin shi, ana yin shi ne ba tare da duba da suwaye za su yi ba, suwa za su kushe ba, domin wanda zai yi aikin alheri ya sani cewa babu wani wadda za a ce wai ga aikin alheri dan yana yi wai kowa zai yabe shi, ba zai taba yiwa ba, ba zai taba yiwa ba. Yanzu ga kunnan mata, a cikin kunnan akwai yan agaji mata, idan an tara ku mata daga sanda ku kai yawa 20 10 20 zuwa sama, to kuna bukatan control akan ku, saboda yanzu an biye ta mata karatun nan ma ba za mu yi shi ba, surutu za a yi ta yi. To yanzu sai a samu wata ir agaji tana tsaye, sai ta ga ga wannan da kawanta sun fara surutu, sai ta ce ma waccan tashi ki koma can, ke ma tashi ki koma can, sai su koma suna kallon kallo da juna, suna nuna ta da baki, yana ce waccan nan ni wata kawai haushi take bani. Wai me yasa take bata haushi? Shine saboda ta tilasta mata dole sai ta ji wazi, ba jin wazi ya kawo ki ba, to me ya kamata ki yi din ta taimake ki wajen jin wa'azi? Sai ki yaba mata, sai ki yaba mata. Amma kullun sai an yi rigima da mata, har ka samu wata yarinya ma mara kunya wata rubutu takarda wai a yi ma yan agaji wa'azi, wai ba sa zama su ji wa'azi saboda rashin kunya, wai ba su zama su ji wa'azi, wai abinda take so shine idan sun zo to kowa ta samu waje ta zauna, su a basu, tunda su yan agaji suna son jin wa'azi to sai a basu kuma su yi tadin su, su yi surutun su, bayan kuma ai ba zai taba yiwa ba. Allah bai samu mutun zuka ta biyu a cikin kirki a cikin kiljin sa ba, bai yiwa ana surutu anan kuma ana wa'azi anan, ba zai taba yiwa ba, ba zai yiwa ba. Nan yanzu in masallacin juma'a ne aka zo, in aka ce mota tashi daga nan sau koma can, sai ta yi tsaki, sai ta yi tsaki. To saboda haka ashe yanzu idan yar agaji ta duba, to ai aikin da nake ta yi ma waɗanda nake musu hidiman ma zagi na suke yi, sai ta ce bari in bari, to sai ta yi makanta asarar lada. amma wannan aikin da nake na alkhairi ne to zan yi shi sha'a man sha'a wa ba man aba wanda ya ga dama ya so wanda ya ga dama ya ki amma dai zan yi to yafi sauki in mun zo wajen karatu a masallaci to zan tsaya ko dai ki tsaya ki zauna ki shiru da mu da ke mu saurari wa'azi ko kuma ki tashi ki fita masu zagi su yi zagi masu ashar su yi ashar masu duk abin da za su yi su duk abin da za su yi saboda haka yanzu kun ga su ƴan agaji musamman abin a girmama sha'arin su ne yanzu mu ga mu nan yanzu anan mun taru muna ta wa'azi muna karatu sai a samu wasu ƴan agaji a cikin kukuma ta ko cikin maza ko wa'azin maza ne ana wa'azi ƴan agaji suna nan suna kula da ababen hawan mutane suna nan suna kula da shige da ficen mutane wasu a cikin ku yanzu nan ana wa'azi suna tsaye a bakin kofa wasu ana wa'azi suna can suna meeting akan ya za a yi wa'azin ya zauna lafiya wasu sai an gama wa'azin tukunna za a tura musu shi su ji a waya sai dai su ji a waya amma ba su da rabon jin wa'azin a masallaci to yanzu idan aka zauna aka ce to kowa ta yi shiru a samu waje a zauna kowa mai surutu ta yi surutu shikenan da ku da kuke zama ku ji da su da za su ji a waya dai sai ku yi ma kanku asara din yanzu misali ni in ku samu mutum mai karamin kwakwalwa irin nawa idan ina karatu to surutu yana fara tashi to na tashi a karatun kenan shi yasa da yawan mata ni bana jituwa da su wajen ko wa'azin walima aure bana jituwa da mata nan saboda ba yadda za a yi ka tara su ka ce su shiru ba zai taɓa yiwuwa ba to muddin kuma ni zan ji sauti na tashi a wajen da nake karatu in ji wani sauti na tashi bayan nawa to zan ce subhanakallahumma wa bihamdika sai kuma in tashi in tafi abina wannan shi yafi min sauki to ashe yanzu ni yanzu a gani na aikin da ƴan agaji suke yi su nutsar da ku ni aiki in ni zan yi karatu yafi amfana na sama da ku domin a lokacin ne ni zan samu nutsuwar in faɗi abin da zan faɗi amma da surutu ya fara tashi to shikenan sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yayin tashi mu tafi saboda baya ma cikin ladabi a ce muna karanta qur'ani in mun yi karatu in tsaya in ce ku yi shiru a sake ci gaba in tsaya in ce ku yi shiru wannan baya cikin ladabin karatun qur'ani ba a tsayawa a ce a yi shiru kawai shiru ake yi in ba za a shiru ba kuma sai a hakura da shi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ya ce idan ana karatun alqur'ani ku saurara ku ji abin da ake karantawa don ku samu rahama kenan in ba ku shiru kun saurara ba za ku samu akasar rahama kenan saboda haka masu kokari ƴan agaji ƴan nisa'u sunna Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku albarka Allah ya yi ma ƴaƴanku albarka Allah ya hana ku ganin kunyar duniya da lahira Allah ya sa wannan aikin da kuke yi ya zama sanadiyar shiganku aljanna ina gaba kuna bina a baya to Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya san masu kokarin hana ruwa gudu wajen aikata ayyukan alkhairi saboda haka karki yadda kiga ana aikin alkhairi ke baki ba kuma ki koma kina kumbura baki ana aikin alheri bakiya so ki koma kina bata rai to wannan yana iya ja miki fushin Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu daga fushin sa da haka Allah ya ce wal qa'ilina li ikhwanihim da masu ce ma ƴan uwan su halumma ilaina ku zo ku zauna a wajen mu kar ku fita kar ku je wajen aikin alherin nan kar ki shiga aikin agajin nan wahala ne kawai a cikin sa zo ki zauna ba albashi ake biyan su ba tawo ki zauna mu je mu yi yawo gwanda mu zauna a gida gwanda mu yi yawo a rana da mu je mu yi aikin agaji babu albashi saboda dan agaji shi ba biyan sa albashi sai dai ya cire da kudin daga kudin sa ya ba mu aikin nashi amma ba aikin ya bashi kudi ba haka ne ko ba haka ba idan mace ce za ta sayi fom din agaji da kudi za ta sayi hijabin agaji da kudi sannan kuma watakila an sanya mata haraji duk wata za ta biya naira kaza saboda hada da kudi saboda abubuwan da za su iya tasowa unexpected saboda shi karan kanshi aikin addinin ai ba zai yi ba sai da kudi shi kanshi aikin addinin ba zai yi ba sai da kudi dole ana bukatar kudi idan aka zo aka ce ga Ramadan ta tinkaro nan ga kungiya nan ba komai a cikin asusunta to programs din da ake gaba ɗayan su ba za su yi ba
tafsirin azumi ba zai yiwu ba. Watakila akwai daukan nauyin marayu da ciyar da marayu da ake yi duk shekara, in ba kudi zai yiwu da bai za a ba marayu in ba kudi, babu abin da za a ba su. Duk abin da za a yi dolan dole ana bukatar, dolan dole sai an bukaci kudi a ciki. To shi dan agaji da ya shiga aikin agaji shine yake cire kudin nashi ya bayar, ba wai bashi ake yi ba. To saboda haka wannan sai ya sa wata ce a zo mu zauna, ba yanda zai a ce ni ne da jikina kuma nake aiki kuma in sake bada kudi na yi. Bayan ta manta wani abu, yanzu da mu da muke karatun da ku baki daya da ku ɗan agajin jihar Bauchi gaba ɗaya an tattaro ku, yau dukan ku in kace kun fasa aikin nan gaba ɗaya kun aje, wallahi kuna fita Allah zai kawo wasu wanda za su, ba wani abu bane. To lokacin da kike aikin alkhairi, abin da ya kamata ki sani maranki shine ke ce Allah ya yi miki alfarma da ya daura ki akan aikin addininsa, domin dai wahala ne, ko ki yi wahala na alheri ko ki yi wahala na sharri dai dole ki sha wahala, dole ki wahala. Bahaushe ya ce duk wanda yake sharan masallaci yayi na kasuwa. In baki ga jikin wahala wajen aikin alheri ba, za dai ki ga jiki wahala wajen aikin banza. Idan baki kashe kudin a chabanki daga unguwar ku kin tawo wajen tafsiri ba, za ki kashe kudi ki tafi gidan biki a banza da wufi, ki je kuma ki gama gajiya, wata kildan ledan ma da ake rabawa a wajen kafin a iso kanki ya kare. Haka ne ko ba haka ba? Haka zaki je ki dawo. In ba a ce an bude asusun marayu a masallaci a kungiya kin dauki kudin ki kin bayar an saka ba, zaki sayi kayan daki da gadaje da kuloli ma yarki ta kai gidan wani ya kwanta a kai ya ci abinci a ciki. Haka ne ko ba haka ba? To in ma baki na Allah ba kyai na dole ai, in ma baki na Allah ba kyai na dole. Wannan 500 din in baki sa asusun masallaci ba kya sa katin waya, duk dai ya tafi. Wannan kuma ba shi ɗan mintoci an karar da shi, ba shi ɗan mintoci an karar da shi. In sabuwar kula kika saya kika ajiye a gida, nan da shekara ta zama tsohuwa ana buƙatar a sake sayan sabuwa, amma in a wajen Allah aka ajiye har abada tana nan a sabuwa, tana ajiye a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka idan kin ga ana aikin alkhairi, kar ki ja baya wajen aikata aikin alkhairi wanda zaki iya, ki shigo ai wannan aikin da ke mafi karanci. In ba za ki iya ba, to ki bada support akan aikin, domin shi addinin musulunci yana tafiya ne da division of labor, kowa da irin aikinsa da yake iya dauka, kowa da aikinsa da yake iya dauka. Wata yanzu idan ana bukatar aikin da za a yi da karfi ko a yi tattaki daga waje kaza zuwa waje kaza, to anan za ta iya. Wata ko ba za ta iya wannan ba, mai yiwa ba ta da lafiya, ba ta da isasshen lafiyar da za ta iya. Amma in aka ce ga account sa mana 100,000, za ta sa 100,000 ba ta san komai ya ragu ba. To ita inda za ta toshe kenan. Wata kuma tashi za ta yi, an hada kudin sai ta bada shawari ya kamata a yi. Wata kuma iya abin da za ta iya yi shine nasiha da wa'azi. To idan yanzu dukan ku ka tattara aka ce kowa ta je ta yi ilimi ta zo ta yi wa'azi, zalla an samu matsala. Sai a yi wa'azi ya yi yawa, an zo an karantar akan falalan ciyarwa, to kowa a cikin ku wa'azi kawai ta iya, ba wacce ta iya ciyarwa, to me wanne za a yi kenan? To amma sai a raba kai, wannan ta iya wa'azi, wannan kuma ta kware a kasuwa. Saboda haka wannan in ta yi wa'azi ta fadakar an fadi falalan ciyarwa da falalan kaza, to wa'azin fada ke hajiya ake yi, to ke kuma sai ki ciro kuɗi sai ki kawo. To wannan shine yadda addinin musulunci yake tafiya, wannan shine yadda addinin musulunci yake tafiya. Wani gudumawan da zai ba mu musulunci shine ya zama kullun yana cikin service din tilawar Qur'aninsa, saboda in an zo an zauna tafsiri yayi ta zubo ayoyi. Wani abin da zai iya ba mu musulunci ya zauna yayi ta bincike domin ya karantar da mutane. Wani aikin da zai iya yi shine yayi aikin nan na agaji, in an zo ya tsaya kula da ababen hawan mutane. Wani iya abin da zai iya yi kenan. To haka addinin musulunci yake. Daka koda ke kina yin wani aikin alherin, sai kika ga wata tana yin irin yadda ita za ta iya, to kar ki kokarin sare mata gwiwa. domin ai Allah ya faɗa mana aljanna tawaga za ta fi aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara za ta wo aljanna ne tawaga ga yan sallah ga yan azumi ga yan zakka ga yan sadaka ga yan karantarwa ga kowa da aikin da ya kawo shi aljanna duka dai an hada aljannan amma kowa da silan shigowar sa aljanna domin wata yanzu idan aka ce iya kadai aikin tafiya aljanna shine qiyamul layl to bata da rabo a ciki amma in aka ce ayi tazalcin azumi daga nan har zuwa tashin kiyama za ta dauki azumi yau ta sha ruwa gobe ta sake dauka jibi ta sake dauka kullun in aka ce duk shekara tayi ta azumi har ta mutu za ta yi ba za ta ji wani abu ba wata kuma yanzu aka ce zallan azumin nafila shi kadai ne kofar shiga aljanna to anan kuma bata da rabo a aljanna amma tana iya tashi cikin daidai ta yi raka'a 13 bata da matsala wata ko duka wayannan ba za ta iya ba wata ma watakila iya abinda za ta iya yi shine tsayuwa akan ƴaƴanta ta fito da nagaltattun ƴaƴa daga cikin gidanta wannan shine guduma wanda za ta ba wa musulunci kuma musamman ma ga mace babu kalar guduma wanda za ta ba wa musulunci da ya wuce ta haifar ma musulunci nagaltattun ƴaƴa duk abinda kike yi ma musulunci in ji ka kawo masa ƙwarar gurbin ƴaƴa to kin cuci musulunci duk irin guduma wanda kika bayar idan aka samu cewa ga ƴaƴanki nan ƙwarar gurbi to duk abin da kika gina su kuma za su rusa ko me su kika gina shi za su rusa shi yanzu inda za a zo a ce ga babban malami nan sai aka ce ga ɗansa nan ya fito amma shi ya fito a baibai a juye to galibin mutane wani in aka ce ka naji wa'azin malam wani akan kaza ya ce kada Allah rabu da shi ɗansa ma ga abin da yake yi yanzu malam ya gina ɗansa ya yi me ɗansa ya rusa to wannan matsala ce yace bai gyara gidan shi ba ma ya zo ya dage wai mu zai gyara mu ba mamajin wa'azinsa to kin ga yanzu duk abin da shi malamin zai faɗa to mutane suna kallon sa musamman ma yadda mutane yanzu suka sa wa masu addini ido duk abin da zaka yi kana kan idon mutane kowa yana kallon ka abin da ake jira shine ka dan samu wani dan tasgaro guda daya ka kwafsa to shikenan sai ai ta yayatawa Allah ta'ala ya samu dace zaka duk inda kika ga wata na aikin alheri to karki sare mata gwiwa kin ga wata ta dage akan iyayenta su zama mutanen kirki dan Allah karki sare mata gwiwa har ki ce mata wai ai zamani ya lalace yanzu kowa ma haka dan sa yake ke dai naki yayan ne suka lalace ita dai kan da ta tsaya akan nata yayan ta ya ta roƙon Allah Allah ba zai kunyata ta ba saboda haka Allah ya ce duk masu hana ruwa gudu wajen aikin alheri Allah ya ce wallahi ya san su wanda su ba a ganin su a wajen aikin alheri Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki sai ya fara kawo siffofin munafukai sai ya ce ashhatan alaikum suna da bakar rowa game da ku malamai suka ce na farko shine bakar rowa rowan da suke muku shine rowan samun aljannar Allah rowan samun alkhairin Allah duk wanda zaka tashi fita yaki ko zuwa wani aikin alkhairi yayi kokarin tatile kafarka ai yana maka rowa babu rowan da ta kai mutun yayi maka rowa wajen rowan samun alkhairi rowa na samun albarkan Allah rowa na samun aljanna saboda haka fitan da za ku yi kuna so ku fita ku je ku yi yaki suna ce da ku ku zauna kar ku fita Allah ya ce rowa suke so su muku rahmar Allah ne da yake rabawa an je yaki ba sa so ku samu ashihatan alaikum suna da tsananin rowa a gare ku Allah sai ya ce to bari ku ji daga cikin siffofinsu suna da rowa wasu daga cikin malamai suka ce shine ashihatan alaikum shine suna da bakar rowa a gare ku game da dukiyarsu domin rowa siffa ce ta munafikai Allah ya ce almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi sannan ya ce me wa yaqbiduna aydiyahum Allah ya ce daga cikin siffofin munafikai shine in sun ga ana aikin alkhairi hanawa suke yi in sun ga aikin sharri kuma sai su nuna ayi aikin sharri sai Allah ya ce kuma wa yaqbiduna aydiyahum hannunsu a dunkule yake marwata ne su saboda haka ruwa siffa ce ta munafikai amma mumini bai da ruwa musulmi baya ruwa domin shi musulmi ya yadda cewa duk abin da Allah ya bashi falala ce daga wajen Allah kuma tsarin Allah shine Allah bai taba ba mu wani falala a duniya dan ya mori falalan shi kadai ba. Allah bai taba ba. Idan Allah ya baki ilimi to bai baki ilimin dan ke kadai ki more shi ba. Ya baki ilimi ne don ki mora al'umma su mori iliminki. Idan Allah ya baki ya bai baki ƴaƴan dan ke ki more su kadai ba. Idan dukiya Allah ya baki bai taba Allah bai taba ba mu wani dukiya dan ya ci shi kadai ba. Ba hikimar Allah bace ba ta sa Allah ya tashi ba da kudi a cikin dangi masu mutum 100 masu mutum 1000 sai ba mutum 10 kudi a cikin su. Me yake hikimar Allah a ciki? Shine kowane mutum 10 nan dake da miliyan kaza account din sa Allah yana so ya raba mutum 100 a bayan sa. Wannan yake hikimar Allah. Inda Allah ya ga dama inda babu hikima sai a raba a ce wannan dangin gaba ɗayan su masu kuɗi ne wannan dangin gaba ɗayan su matsiyata ne amma sai Allah bai haka ba sai ya gauraya abinda Allah yake so shine wannan ya tallafi dangin sa wannan shi ma ya tallafi dangin sa har a wayi gari babu wanda yake cikin matsi wannan ita ce hikimar Allah wannan ita ce hikimar Allah idan ma miji ne Allah ya baki Allah ba zai taba baki miji don ki more shi kadai ba Allah yana ba yana halittar miji ne dan ku more shi ku hudu ba haka bane saboda haka kar ki zama marowaciya a ce mijinki ne a ce ki dage ki tsaya ka'in da na'i ce wallahi daga ni sai kai mutu ka raba takalmin kaza eh mutuwar ko sai ta raba ai dole ɗayan biyu ne mafi yawa ko da yake mutu wata ta shigo ko ya mutu ki je neman mijin wata kema ba shikenan ba ba mutu ka raba wuki kace ba to ai mutuwar ta raba ai saboda haka ko da yake mutu wata ta shigo ta kwanta a ɗakin da kika kwana ko kuma shi ya mutu ya bar ki je ma ki je neman mijin wata to idan man ta ce mutu ka raba ba ya zai kaga sai ki koma gida ki zauna zaman ba dadi kenan duk wanda suke cikin wannan yanayi Allah ya fidda su saboda haka Allah ya ce to su munafikai siffan su ita ce marowata ne su sai Allah ya ce fa idza ja al khawf ra'aitahum yanzuruna ilayk Allah ya ce idan abun tsoro ya zo da a tafi yaki ko wani abu makamancin haka tsoro ya zo Allah ya ce ra'aitahum zaka gansu yanzuruna ilayka suna kallonka da idanuwansu kalladhi yughsha alayhi min al-maut idanuwansu suna jujjuyawa yanzuruna ilayka taduru ayunuhum ko idanuwansu suna jujjuyawa kalladhi yughsha alayhi min al-maut kamar wanda yake suma saboda magagin mutuwa daga sanda aka ce ga tsoro nan yazo za a tafi yaki to Allah ya ce zaka gansu suna kallonka suna jujjuya idanu alamun matsorata kenan sun tsorata in ka gansu kai ka dauka su ma suke saboda tsabaragen mutuwa Allah madaukakin sarki yace amma fa idza dhahaba al-khawf idan tsoro ya tafi ma'ana matsorata ne su idan tsoro ya zo aka ce ga abokan gabanin sun zo ko aka ce a fito aje a tare abokan gaba ko a fito aje a tafi yaki Allah ya ce sai ga suna zazzare idanu sun tsorata yadda ka san wanda suke cikin magagin mutuwa amma fa idza dhahaba al-khawf idan tsoro ya tafi aka fasa yakin ko yakin ya kare Allah madaukakin sarki yace salakukum bi alsinatin hidadin sai su dinga cutar da ku da harsuna masu kaifi idan lokacin yaki yazo suka ji karan takuban abokan gaba sai su razana sai ta zazzara idanu kamar wanda mutuwa ta musu sallama amma in aka gama yaki ya tafi aka fara zaman lafiya Allah yace to anan kuma sai su fara fede harsunan su suna cutar da ku suna yankan ku da harshen su salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan alal khair suna masu muku ruwa na ayyukan alkhairi Allah ta'ala yace ulaika lam yu'minu kaga waɗannan ba su yi imani ba ga su makaryata ga su kuma alkhairan su sun kadaita zaka Allah yace ba su yi imani da Allah ba fa ahbatallahu a'malahum Allah madaukakin sarki ya wargaza duka ayyukan su duk wani aikin da suka yi ma Allah Allah ya bata shi Allah baya so wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuwa ya kasance abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ya bata ayyukan su ya lalata ayyukan su ya tsine musu albarka wannan ba komai bane a wajen Allah Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu Allah yace suna zaton rundunoni basu tafi ba wa in ya'ti al-ahzab da a ce rundunonin da suka yi gangami za su sake dawowa ya waddu law annahum baduna fil a'rabi inda za su dawo Allah madaukakin sarki ce za su dinga buri ina ma da a ce suna can tare da mutanen kauye yas'aluna an anba'ikum suna tambayan game da labarunku walau kanu fikum ma qatalu illa qalila idan da suna tare da ku ko da suna tare da ku Allah madaukakin sarki yace ba za su yaki komai ba sai dan kadan ma'ana wannan ayar abinda Allah subhanahu wataala yake magana shine ai mun ji yadda yakin nan ya kaya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai da munafikai to shine Allah yake cewa su munafikan yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu suna tsammanin anya wa'innan rundunan kafiran ko sun tafi tsammanin su kamar har yanzu rundunan suna cikin garin Madina to shine sai Allah ya ce inda rundunonin za su sake dawowa to burin da za su yi shine ina ma da a ce ba a garin Madina suke ba dama a ce suna can tare da larabawan kauye ne kawai sai a kawo musu labarin ga halin da kuke ciki an karkashe ku muna fahimta ku da haka suna burin ina ma da a ce ba a garin suke ba za su yi fatar ina ma da a ce su ma suna can wani gari sai dai a kawo musu labari a ce ai Muhammadu an kashe shi ai sahabi wani da wani an karkashe su yas'aluna an anba'ikum Allah ya ce kuma walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ko da suna cikin ku Allah ya ce ba za su yaki komai ba sai dan kadan sune wanda Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum Allah ta'ala ya ce ko da ma sun fito yaki tare da ku ba abun da za su kara muku sai tadewa da halaka ba za su iya amfanar da ku komai ba ko da sun zo yaki akwai waɗanda su in dai za a sa su a tafiyan aikin alheri to ba abun da za su iya tsinanawa a ciki in ma sun suka shigo cikin aiki to lalatawa za su yi amma kuma aikin su shine yi ma mutane hisabi eh su ne in yi ma mutane hisabi su ne masu bambance wannan na Allah ne wannan ba na Allah bane musamman ma mu yanzu a Najeriya eh zaka ga cewa wai jahilin mutum wanda ko alula mai kyau bai iya ba amma wai shine mai bambance ga malamin Allah ga malamin da ba na Allah ba eh jahilci ya basa katutu matarsa ma ta yadda jahili ne mijinta dan inda wata matsala za ta taso mata addini ba za ta tambaye shi ba saboda ta san bai sani ba sai dai ta tura ma wancan malamin da yake ce masa dan duniyan sai dai ta tura wajen sa dan haka malamin dan duniya ne ba na Allah bane amma shi ya gyara ibadar matarsa akwai wani da ya taba zuwa ana zaune yana ta cewa ai malaman ne duk sun dawo yan iska ba wani malamin Allah yanzu duk sun mutu duk malaman Allah sun mutu eh sai wata rana yazo ya same ni yace da Allah yana so a taimaka mai da lamban Malam Amin Daurawa nace masa me ne wai auren yarsa ne ya rikice yana so malami gyara nace a ai ba zai taba yi ba dan iska malami gyara auren yarka to Allah ba zai yi ba ni dai dauki lambar dan iska da hannuna in baka wallahi ba zan iya ba a to ai kaza kaza yanzu an shiga ojin bukata yanzu an iso wajen da an gane cewa ba mai sai ya gyara wasu yan iskar saboda haka yanzu an samu rigima tsakanin mutumin kirki da mutumiyar kirki yanzu dan iska ne zai gyara eh to yanzu dan Allah a ce maka aurenka da yake ibada ne mai girma a ce maka dan duniya ne zai gyara aurenka to me zaka samu a wannan auren ai sai ku je ku hadu ku na Allah sai ku hadu ku gyara auren a shikenan yanzu ya gane cewa duk yadda aka komo ba a zaman lafiya sai an koma wajen malamai ba yadda za a tafi sai an koma gun malamai sai an koma wajen malamai saboda haka idan da za a ce yanzu za a yi auren sa a ce abokin shi ya daura auren yana tantama saboda ya san abokin shi mutumin banza ne to saboda haka yake fama eh shi yasa yanzu in kana mutane wa'azi a Najeriya to wai abinda mutane suke so in ka zo wajen wa'azi shine ka fada musu abin da suke so ka fada musu abin da suke so ku karan kanku nan yanzu na san akwai kallon wazin da na fito da shi da Allah tsine albarka zamu kare eh sai dai bara abin yana shi a fili ba haka ne sai dai bara abin yana shi a fili ba laka in mun gama na tashi ana Allah saka da alheri ana saka da alheri amma na zuciya na zuciya haka ne ko ba haka ba na zuciya na zuciya eh ana dan banza ka ji da shi dai eh to sai dai kawai shi mai wa'azi dama in yazo toshe kunnan sai yake yi ya faɗi abin da Allah ya ce a faɗi ko ana so ko ba a so wannan shi ba abin da ya shafe shi ba abin da ya dame shi an dauka an yi aiki da shi ko ba a dauka ba kun ce Allah sa albarka ko kun ce Allah tsine duk ya rage naku eh amma shi zai faɗa muku abin da Allah yake so wani lokaci hudubin juma'a na rubutu zan shiga masallacin juma'a ina bakin masallaci sai wani ya zo tare ni wai ga akan abin da ya kamata ne hudubana lokacin zanga zanga wai ya kamata in jawo hankalin mutane nuna musu muhimmanci yanzu ba tambaya ta yake yi a fahimta ta meye matsayin zanga zanga addini ba abin da yake so shine in nuna wa mutane muhimmancin fitowa zanga zangan nan eh ya ce masa wallahi abu ne mai sauki hawo minbari kamar na hudu ba hau kamar na hudu ba to ai bai iya larabci ba nace to ni larabci na ban taba haduwa da larabcin halaccin zanga zanga ba haka ni ma wannan larabcin ban iya shi ba saboda haka yanzu ka zauna ka ji abin da zan fadi a biliman ko a canza masallaci wannan shine daga duna gama hudubata a cikin hudubar dama na fada musu wannan hudubar kan na halatta musu zagi na din na san sai an yi na halatta musu zagi ne mai zagi yayi na halatta mai tun ba kai ba ma na yafe maka eh wallahi ina fitowa bakin masallaci ina tsaye ji wani na yaji wannan dan iska yaron shi ma eh yace wai shi ma tun yana karami an sai shi wai na ce kar ai zanga zanga wai an sai ni shi ma tun yana karami an sai shi wai sai da ya gani wai sai yana kokarin kasa kasa da mu yace wallahi daga muryan ka ka fadi dama na ga bakan kai zagin ma na yafe maka amma rinan sake maimaita maka zanga zanga haramun ne ya rage naka yanzu ko ka ce Allah ya saka da alheri ko ka ce Allah ya tsine maka albarka to wannan shine dama mai wa'azi shi mai wa'azi dama ko yana duba mai Allah yace ne mai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace a fadi saboda haka in ya fadi sawa'un wanda aka fada musu sun ji dadi ko basu ji dadi ba to wannan kuma ya rage nasu abin da ya rage shine tsakanin mai wa'azi da waɗanda ake musu wa'azi wanda Allah madaukakin sarki zai kalla da fuskar rahama a cikin su shine wanda yayi aiki da abin da aka yi masa wa'azi aka duk wanda bai yi aiki da wa'azin ba idan wanda aka yi masa wa'azi yayi aiki da wa'azi to ya tsira idan wanda yake wa'azi bai yi aiki da wa'azi ba shi kuma ya shiga cikin matsala muna fatan Allah ya tsare mu daga matsala Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya tada mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kure Allah ya fi mana in Allah ya kai mu jibi kuma sai mu zo mu ci gaba insha Allah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين